kasafin kudin wanda majalisar dattawa da ta wakilai suka amince da shi ya zo ne bayan kwamitocin kula da kasafin kudi sun gabatar da rahoto cewa sun bi kasafin daki daki domin gudun kuskure. Mataimakin shugaban kwamitin kasafi na majalisar dattawa Senator Muhammad Alin Dume ya yi nazari cewa
da farko dama an kawo mana capital trillion 8 ne da digo 5
kusa manyan ayyuka
to yanzu mun kai shi ya kusan trillion 10 trillion 9 da digo 9 da 9 da 5 wato
kusan dai trillion 10
kusan trillion 10 to shi ya kawo trillion 8
da
digo 7 mu kuma yanzu haka an yi passing din sa a trillion 9 da digo 9 to mafi yawa daga cikin kudin nan karin da aka yi kenan ashe zai tafi nan wajen manyan ayyuka ne.
To ina wata takaddama da aka ce ya faru a inda kuke binciken yadda kasafin kudin ya zo, aka ce an ba shiyar kudu kudade masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba, ina gaskiyan wannan labari?
Da farko dai ni ma da naji labarin kuma an turo mun ma ne social media aka bada kasafin cewa ai kudunci masu yamma an ba su a cikin manyan ayyuka trillion 4 a kudu mafi kudu ko mai ake ce a south south su ma kusan trillion 3 da rabi amma arewanci northwest wanda ce ta fi girma an ba ta trillion 2 da rabi kawai sanan kuma can kasan yamurai aka ba su trillion 2.3 mu yan north central an ba su trillion 1.9 karimin mu da aka rena mana mu north east aka ce an ba mu trillion 1.6 hankali na tashi amma da nayi lissafi sai na samu cewa wannan in ke jimilan shi gaba ɗaya zai baki trillion 15.9 to kuma shi kasafin kuɗin nan da aka kawo shi shugaban kasa ya kawo abinda aka ware gaba ɗaya na manyan ayyuka ma trillion 8.7 to kin ga maganar tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki to don abinda shi shugaban kasa ya kawo gaba ɗaya trillion 8.7
na manyan ayyuka
amma muna kan bincike. Ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna anan a cutar da arewa ba.
A lokacin da yake wa manema labarai bayani, shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Abubakar Bichi ya ba da hujjar ƙarin kuɗin.
An samu ƙari daga lissafin da muka duba wani shugaban kasa ya kawo ya ce a duba ga farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa kowace cikin kasuwa dala tana naira 1,200 so wannan mun sa mun ƙara naira 50 akan kowace dala zuwa naira 800 ya ba mu dama mun samu naira biliyan 190 kuma hukumomi na gwamnati masu tsara kuɗaɗe irin su NPA da su custom mun kira su mun ce kuɗin da cikawa na haraji ba su isa ba ya kamata ne su ƙaro kuɗaɗe don a yi al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewa za su iya ƙara kuɗi har naira biliyan 700 so haka muka samu ƙarin naira trillion 1.2 a kasafin kuɗi da za a shiga da wannan shekara kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manyan ayyuka a manyan ma'aikatan gwamnati.
Amma masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce akwai abin dubawa kan yadda kasafin kuɗin ya zo.
Farko dai farashin mai a ce za a sa shi a kan dala 79 kamar ya yi nisa ya ƙure da yawa saboda a kasuwan mai babu wanda zai iya sanin gobe banda Ubangiji kuma abinda ke faruwa shine yau dinnan sai kaga kasuwan man ta tashi daga dala 81 kowace ganga ta dawo dala 75 da ya dan fadi kadan an samu matsala za a iya samun cikas wajen aiwatar da kasafin kuɗin.
Majalisa za ta miƙa wa shugaban ƙasa kasafin kuɗin domin ya sa hannu saboda a fara aiwatarwa a watan Janairun nan mai kamawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.